من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منا قارا قودي وعلم مدوك تنسركي ميكوا ميكومي mai yi kunyi da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana mai albarka Asabar 24 ga watan Ramadan Hijira 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan 4 miladiya 2023. Mun sake dawowa kan karatunmu a wannan masallaci mai albarka tare da mutane masu albarka a cikin wannan wata mai albarka. Muna cikin sura ta 47 cikin jerin surorin Alkur'ani mai girma, ita ce sura mai babban suna. Sura mai babban suna suratu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, surar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Kai wannan sura ta girmama. Sura mai babban suna, suna annabi Muhammadu ne da ita, saboda akwai lafazin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na Muhammadu a cikinta. Kuma sura ce ta Madina. A jiya mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi makomar mu'minai da makomar kafirai, cewa mu'minai da kafirai kowa yana aiki, amma mu'minai Allah zai karbi aikin su, zai ainihin kankare musu zunuban su, ya kuma kyautata yanayin su, ma'ana anan duniya da kuma lafiya gaba daya. Amma kafirai Allah subhanahu wataala ba zai karbi aikin su ba, wanda suka yi ma Allah subhanahu wataala ya ce ya wargaza shi, ya bata shi saboda rashin imani. To anan za mu shiga sabuwar gaba wanda dama surorin Makka tun suratul Ahzab Allah ya ji kan Malam Musa da ya karanta mana anan, ba saki surar Madina ba sai yanzu. Da haka shi yasa za a ji babu batun yaki a cikin wannan al'umma. Da haka a cikin wayannan surori duka da muka yi, surorin Makka muke ta yi, sai yanzu muka shigo surorin Madina wanda ta aka fara yaki. Yanzu za mu ji yadda ake yaki, ake tinkaran abokan gaba. Amma ba wai don a sani cewa da haka ake samar da musulmi ba, a'a, don kare kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk abinda zaka ji Allah ya faɗa ayi da abokan gaba, a gabza, a haɗu, ayi meye ayi meye, duka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi ne don kare kai. Amma asalin manufar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yaki bane. Kuma wanda suka shiga addinin musulunci ta lalama da zaman lafiya, wato da girmamawa, ba tare da an yi fito na fito da su ba, su suka fi yawa akan waɗanda wato suka shiga ma addinin musulunci ta hanyar takobi din. Dan haka masu takobin kaɗan ne, wanda suka shiga addinin ba ta hanyar takobin ba su suka fi yawa. Ma'ana musamman lokacin da aka samu zaman ulhuduna, aka yi sulhu Hudaybiya ya zama kowa yana da dama yi mu'amala da dan uwansa. Da haka Allah yake gaya mana yadda ake yaki amma na me da martani ko kamar yadda Maulana Musa ibn Faida shi Ibrahim ya sa da lani na cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ad-dahr ma gaza wato tsawon zamani na rantsi da Allah tsawon zamani Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin yaki ba. Mana ba yaki ne da yake zuwa ya tsokano ba, a'a wato shi sadda udwanan ne waradda balala, sadda udwanan waradda balala, ma'ana idan aka zo za a masa ta'addanci ne sai ya kare sannan kuma ya kawar da barna, abinda Annabi ya yi kenan sallallahu alaihi wasallam. Allah ce fa zalikitumul ladina kafaru, ya ku mu'minai idan kuka gamu da kafirai fa darbar rikab, ku da kiyoya kawai, ku rika dukan wuya kawai da tukuban, ku rika dukan wuya hatta idza askantumuhum, Allah ya ce har sai lokacin da kuka jikkata su, kuka kashe daya daga cikin su, kuka raunana daya daga cikin su, abinda za ku yi nan kuma fashuddul wasaq, sai ku kakkama wato waɗanda suka rage din ku daddaure su, fashuddul wasaq, ku kama waɗanda suka rage wanda basu mutu ba wanda suka ji ciwo sai ku daddaure su. Allah ya ce to idan kun kama su a matsayin bayin wato fursunonin yaki kun daddaure su, to kuna da zabi da yan biyu, fa imma mannan ba'du wa imma fida'an, fa imma mannan ba'du, in ko ga dama ku yi musu baiwa, ku yi musu kyauta, in kun kawo su suka gane cewa lalle sun gaza su ba komai bane, sai ku musu alfarma, sai ku sake su ba tare da sun biya kuɗi ba, ba tare da sun biya fansa sun kunci kansu ba, ko ba tare da kun kashe su ba. Allah ya ce wa imma fida'an, in kuma ku ga dama za ku iya karban fida'i, ma'ana ku karbi ma'ana dukiya a wurin su, haka za a yi ta yi hatta taba alharbu awzaraha, har zuwa lokacin da wato mayaka za su ajiye makamansu, wannan ma'ana lokacin da zai yaki zai kare kenan za a huta ga baki daya. Haka wanda kuka kama fursunonin yaki kuna da dama ku sake su haka kawai, kuna da dama kuma wato ku ainihin azabtar da su ku bautar da su. Wannan malamai suka ce shine asalin yaki a addinin musulunci, kuma shine irin yakin da Allah ya koya wa mala'iku, hasa Allah ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakin Badr, wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla, Allah ya ce hakika mun taimake ku yakin Badr lokacin ba ku da karfi. Allah ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'iku, ko su mala'iku sallah da azumi da komai da ibada suka saba bin saba yaki ba, sai suka tambayi Allah to yanzu muka zo duniyan nan yakin nan zamu yake su ya zamu yi. Allah ya ce ai mayakan kashi biyu ne, daga mayaki da yake kan doki sai mayaki da yake tafiya a ƙasa, mayaki da yake kan doki yana rike da mashi ne ko takwari, wanda kuma yake zaune a ƙasa yana rike da kwari da bakani. Dan haka su na saman waɗanda suke kan dawakai fa darbar ri'a, Allah ya ce fadribu fawqa al'anaqi wuya, ka an ce wai kaman ba an ce ba sai inda rai yake ba, sai wani ya ce wai a yanka wuya a gani, in an yanka wuya za a gano inda rai yake. To kaga alqur'ani ne faɗi haka, Allah ya ce to wai na kafirin dai kuna so ku ga bayan su, to fadarbar riqab, a daki wuya kawai, ai ta dukan wuya, fadribu fawqa al'anaqi, ku daki daidai wuyan su, wadribu minhum kulla banan, su kuma wanda suke tafiya a ƙasa masu kwari da baka, to su kuma hannun za ku yannan, banan shine tsakiyar tafin hannu, to wannan hannun shi za ku kasara, da zarar an kasara hannu ina kwari da baka zai amfani, bai zai yi ba sai dai zubar da su kawai shi ma sanyin da dare ya masa. To kaga diga nan yaki ya kare kenan, Allah subhanahu wataala ya yi umurni a yaki gadan-gadan domin kare addinin musulunci. Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin wata aya da take kama da wannan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dinu lillah, ku yake su har ma ba wani shirka da ya rage a bayan ƙasa, addini duka ya koma na Allah. Amma fa in tahau, in suka janye suka daina yakar ku, suka daina kawo muku tsokana, fala udwana illa ala zalimin, babu wanda za ku je ku fada wa sai wanda yazo ya nemi muku zalunci. Allah subhanahu wataala yake cewa zalika, haka abun yake, walau yasha Allah, da Allah ya so, lan tasara minhum, ai da ya dau mataki akan su ma kafin ku zo, ma'ana Allah yana da dama wayannan kafurai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah yana da dama yasa sama ta cispe ta zubo akan su. Allah yana da dama a turo mala'ika ya daka musu zawa. Allah yana da dama a turo ruwa ya halaka su. Kai Allah yana da dama ya turo ma mala'iku su kashe su. Amma Allah yace dan ku samu alfarman jihadi, Allah yace walau sha Allah da Allah ya so lan tasra minhum, da ma ya dauki mataki akan su koda ku ba ku yake su ba. Amma walakin liyablu wa ba'dakum bi ba'd, Allah ya dau wannan mataki ne domin ya jarraba sashin ku da sashi. Liyablu ka ba'dakum bi ba'din, domin a gane ainihin matakin imanin kowa. Dama Allah yana ga mana cikin suratu Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin, shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ba tare da Allah ya jarraba ku ya gano masu kokari a cikin ku ya kuma gane masu hakuri da juriya ba? Daka Allah ya sa ayyaki ne bai halaka su ko ya turo musu wani ciwo da zai ainihin kashe su ba. Aka ce a ku kuje ku yaki da su domin ya ainihin gwada sashin ku da sashi. A Allah yake cewa walladhina qatalu fi sabilillahi ku walladhina qutilu fi sabilillahi, wannan bambanci riwaya ne guda biyu. Walladhina qutilu fi sabilillahi, mu dauki wannan riwaya da alaran mai karanta mana, Allah ya saka masa da alkhairi. Allah yace walladhina qutilu fi sabilillahi, wanda aka kashe su a cikin tafarkin Allah, ma'ana suka yi shahada kenan cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A kuji albishir din da Allah ya yi musu, falan yudilla a'malahum, Allah yace aikin su bai baci ba. Eh, kar a dauka in suka je aka kashe su aikin su ya baci, aiki bai baci ba. Daman kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn, cewa ai idan aka je yaki so musulmai dayan kyawawa biyu suke samu, imman nasru aw shahada, ko dai ai nasara a samu ganima a dawo, an karu financially, an karu a dukiya kenan, imma kuma wato a je a kashe mutum a wannan filin daga din ya zama ya samu shahada, da haka babu asara a cikin wallazina qutilu fi sabilillahi, duk wanda aka kashe su a cikin tafarkin Allah. Allah ya ce wallahi albishir din su ba irin allazina kafaru adalla amaluhum mani, a wayannan kam falan yudilla amaluhum, aikin su bai zai baci ba, aikin su yayi kyau, Allah subhanahu wataala zai daukaka darajar su. Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito hadisi daga da Tirmizi da Ibn Majah da daga Ma'dum Yakrub al-Kindi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna lishahidi inda Allah sittu kisalin, wato shahidi wanda ya mutu a filin daga daidai wannan kenan, wallazi da qutilu fi sabilillahi kenan, wanda aka shi a tabarkin Allah, manzo Allah yace yana da daraja guda shida. Na farko dai an yaghfira lahu fi awwali daf'atin min dami, daga digon farko da ya fara diga a jikinsa na jini, Allah subhanahu wataala zai gafarta masa. Sannan daga lokacin da ya mutu, na biyu kuma wayara maq'adahu min aljanna, lokacin da ya mutu zai ga ainihin masaukin sa aljanna. Sannan wayuhalla kullatal iman, na uku za a masa ado da adon imani. Sannan na hudu wayuzawwaju min alhuril ain, Allah subhanahu wataala zai aura masa matan hurul ain, wanda zamu ji adadin su a ƙarshen hadisi. Sannan na biyar wayjaru min azabil qabr, Allah subhanahu wataala zai kiyaye shi daga azaban kabari. Sannan na shida waya amanu min alfazil akbar, zai samu aminci a ranar tashin alkiyama da ake firgita din nan ana tsoro, shi hankalin sa kwance. Sannan har yanzu wayu zau ala rasi tajul waqari, sannan har yanzu annabi ya kara yake cewa za a sanya masa akan kayinsa wani irin kambi na nitsuwa, murassain bidduri wal yaqut, wanda aka kewaye shi da wasu kayan ado masu kyalli, wanda ya zama babu irin wannan kayan adon a duniya. Wa yuzawwaju isnaini wa sab'ina zawjatan min hulul ain, Allah subhanahu wataala zai aura masa mataye 72 na hulul ain. Sannan wa yushaffa'u fi sab'ina insana min aqaribi, sannan ba shi kadai zai shiga aljanna ba, za a tsaye da shi zai nemo danginsa mutum 70 ya cece su. Eh, duka za a bai tike din aljanna 70 kenan, bayan shi ya shiga kuma zai shigar da mutum 70 aljanna a sanadinsa. Da haka shahada ba karamin al'amari bane. Sannan har yanzu akwai hadisin a tada shi, kuma wannan hadisi ne mai jan hankali da tsoritarwa, shi ma ya shafi shahidin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yughfaru lishahidi kullu shay'in illa daina, wato shi shahidi Allah zai sa a gafarta masa dukkan zunubansa in ban da bashi Allah ka kiyaye mu da bashi duniya da lahira yi bashi ne kadai in akwai wani abin da zai ba shahidi cikas a lahira to bashi ne kadai Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu da bashi kullum muna ga yan uwa fa'idar addu'a na bashi za mu maimaita dan haka sai a ƙara kulawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jazallahu anna sayyidina muhammadan wa huwa alu Allah sakawa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama annabi kayan dadi mana duk wanda ya samu annabi ya huta annabi ya taimake mu muna neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama kai annabi ka taimake mu muna neman taimakon manzo Allah bari ka ji annabi yadda yake warware bashi a zamanin sa wani sahabi ya zo Jabir ibn Abdullah al-Ansari yace baba na ya rasu kuma ya bar dimbin bashi dan dabiran da ya bari da zai iya biyan bashin mutanen ba annabi yace to abinda za a yi gobe ka gayyata min duk waɗanda suke bin babanka bashi a haɗu a gonar shikenan aje da ma'auni kowa kuma da list adadin abin da yake bin babanka ana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga cikin bishiyar da binan ya samu bishiya ɗaya sai ya je zauna a ƙarƙashin ta kawai sai yace to a hau a rika karkarowa kawai Jabiru ya samu wani ma'aikaci aka rika karkadowa ana aunawa ana sallamar mutane ana aunawa ana sallamar mutane sai da aka sallame mutanen duka gaba daya ba an gama sallamar mutane Jabiru yace da na duba dabinan sai naga yadda yake kafin mu zo mu fara kade shi haka dabinan yake ba ma abin da ya rawa ga kuma duk bashin da ake bin an warware shi yasa mallan lokacin shugaba ba ya wuce zamanin manzo Allah ba shi yasa mutum yana abu za ce kai wannan ba bai gane annabi ya fi kowa su ma'ana ana so a gaya masa lokacin shugaba ya wuce su saba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dadi wato shayin zuma garin yanzu tsarai kuwa saboda jin dadi kaga bashi ake bin sa ya kawo karan bashin annabi kuma ya warware kai sahabi fa dabba ce za ta mallai bi ma sai ya kawo karan taurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka san asalin shugaba ya gari a wurin ai dabba to za ta yi laifi amma sai a kawo ta kara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san kisan masu raƙumi raƙumi su yi timbe suka ce ya rasulullah raƙumin mu fayaki duk wanda ya kansa cizo yake annabi ya ce to ku zo mu je mu ganshi da aka zo annabi ya ce Abu Daura suka ce ina ya rasulullah bai budu bai in aka bude gunna akwai matsala annabi ya ce a bude shi ana budewa manzo Allah ya shiga raƙumin nan ya taho a guje yana garin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ga ya durkusa sai hawaye yayi hawaye yayi hawaye ya motsa bakin sa ya motsa bakin sa ya motsa bakin sa annabi sai juya ya ce to raƙumin ku ya kawo aran ku ne ya ce ya bauta muku tsawon shekaru ya muku hidima tun yana da matashi har yanzu ya tsufa amma mai maimakon yanzu ku bar shi huta ko ku bar shi ci gaba da muku aiki sai ya ji kuna shawara da sarkin fawo za ku kashe shi za a cinye namansa shi yasa shi kuma yi wannan tawayen ya nema yi zanga zanga ya nema kansa inci eh saboda ya san in yi wannan rigimar dole la ajibu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ajibu annabi ko tallahi za a fasa yanka shi kenan suka ta sallallahu ban fasa yanka shi yace to da zai saki muku tawaye ba kuwa eh shikenan haka aka yi aka zauna lafiya to wannan muna maganan bashi a shi ko sayyidina Mu'adh ibn Jabal annabi ya leka sahu ya duba ya duba bai ga Mu'adh ibn Jabal ba ce na Mu'adh ibn Jabal ce ai bai zo ba annabi ya ce aje a nemo shi ka je aka nemo shi da ya zo annabi ya ce ya kai ba mu ganka ba sallaci ba ce ya rasulullah bashi ya min yawa ina jin tsoro mutanen da suke bi na bashi idan na bayyana za su kama ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in koya ma wata addu'a mana da ce bashin da ake binka wato yawansa ya kai girman dutsen Uhudu wallahi Allah subhanahu wataala zai warware maka shi ce manzo Allah ya koya mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir rahmanud dunya wal akhirati wa rahimuhuma tu'tihi ma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha ar rahmati man siwak annabi yace wannan addu'ar in ka je kana yi Allah subhanahu wataala zai ma dalili duk bashin da ake binka zaka warware Allah ya warware mana kuma shi bashi babba abin da ake faɗa sirrin sa shine manzo Allah ya gaya mana sirrin yace duk wanda yace bashi da niyyar zai biya to wallahi Allah zai hore masa hanyar da zai biya amma idan ka zama zalimi daman asali da ka tashi cin bashin ma baka ci bashin da niyyar zaka biya ba to fa abun bai warware ba dan haka in kana so abun ya warware ka ci bashin da niyyar zaka biya sannan kuma ka kama addu'a in Allah ya yarda sai kaga Allah ya shiga al'amarin Allah ya bude ma hanyoyi ma ba hanya ba a wurin warwarewar wannan bashi lalle yan wa'adi ayi tai wannan kankar kenan duk abin da aka ce ya fito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama babu kawalani ba sai mun ce muku mujarrabun ba eh amma mujarrabun akwai wani abin gaba da mujarrabun ma to wannan addu'ar akan bashi tana gaba da mujarrabun eh sanni zan iya cewa ga nau ne ba biyo ba Allah ya mana albarka dan haka ana maganar shahidai kenan anan muka koma har yanzu a cikin ayar a wata riwaya ana cewa wallazina qatalu fi sabilillah ma'ana wannan kutilu wanda aka kashe su sun je yakin basu dawo ba kenan sun samu shahada to amma wanda suka je yakin kuma suka yi nasara suka dawo ba a dai riwayar mutawar shi kenan wallazina qatalu fi sabilillah su ma wanda suka je suka yi yaki ba kashe su ba suka kashe abokan yakin da suka samu ganima suka dawo su ma iyala dan su kenan Allah ya ce su ma falan yubillahi amalahu Allah bai zai bata aikin su ba kuma wannan na dai kenan ga baiwa dai na farko kenan da Allah subhanahu wataala zai musu za mu ji kuma sauran bayoyin da Allah zai musu kamar da Allah ramma zai karanta mana sai hadihim
sahdihim wa yuslihu balahum
nam
wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum
Allah subhanahu wataala yace sahdihim wa yuslihu balahum Allah zai shiryar da su ya datar da su ga aikin da yake so ya yarda da shi sannan kuma wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum kuma Allah subhanahu wataala da wannan shahada da suka yi ko kuma zuwa yaki da suka yi basu yi shahada ba suka yi nasara Allah subhanahu wataala zai shigar da su aljanna wacce arrafaha lahum ya sanar musu da ita mana yan aljanna Allah ka samu na cikin albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari yace inna hadakum wallazi nafsi bi yadi inna hadakum wato bi manzilihi fil jannati ahada minhu bi manzilihi alladhi kana fid dunya mana da Allah ya ce arrafaha lahum aljanna da nasanar da su ita mana idan Allah ya kai mutun aljanna manzo Allah ya ce na rantsa da wanda raina yake hannunsa ɗayan ku zai fi gane gidan aljannar sa da wuri fiye da yadda yake gane gidan sa a nan duniya yanzu ka fito tafsiri ko wa zai raka ka koma gida ka ba me raka ka ko tire tire daga masallaci na kasa inda ka fito za ka koma har gida to haka Allah subhanahu wataala ya ce shahidi a ranar tashin alkiyama bai da bukatan bodyguard ko wanda zai nuna masa gatan gidanka ka bin ka bi layin nan kai kunan nan oh direct yana tafiya zai ga gidansa ya zai annabi ya ce sai ya fi gane gidansa ma na aljanna fiye da yadda zai gane gidansa a duniya saboda Allah subhanahu wataala ya riga da haka ya tsara abun ya tanada imam mujahid yana cewa yu tabi ahluha ila buyuti masakinihim wato mabota aljanna za su gane gidan da jinsu da ainihin masaukansu da Allah subhanahu wataala ya tara da musu la yuqdiuna ba za su yi kuskure ba haka za su wuce su zarce su shige gidan da jinsu na aljanna Allah ka sa muna ciki Allah ka bada haka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
ya ayyuhal ladina amanu tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladhina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum
Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara jinjira da ƙara albishir ga bayin Allah dai mujahidai da suke zuwa suna yaki domin tabbatar da kalmar Allah bayan wannan riba guda uku da Allah ya ambata mana cikin wayannan ayoyi na farko dai Allah ya ce falan yudilla amalahum Allah bai bata aikin su ba duk aikin da suka yi wato is recorded an riga da an killace shi Allah ya karbe shi sannan na biyu kuma Allah zai shiryar da su zuwa ga aiki da yake so ya yarda da shi sannan na uku Allah zai ba su aljanna to sai Allah ya sake wani albishir din ma anan duk kuma dai da su yake Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani in tansurullaha in kun taimaki Allah ma'ana in kun taimaki addinin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan makiya Allah da manzon Allah to lallai kun yi dace yansurukum, Allah zai taimake ku, wa yuthabbit aqdamakum, kuma ya tabbatar da digarigan ku. Ma'ana ba yadda za a yi abokan gaba su yi nasara akan ku. Daka Allah yake albishir ga mu'minai waɗanda suke tsaye wurin taimakon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wurin dafa wa addinin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah yace shi ma zai taimake su, kuma zai tabbatar da digarigan su. Malamai suke cewa bayan masu jihadi, wannan aya tana da fadi umumce ga duk wanda ya tsaya yake tallafawa addinin musulunci da damar da Allah subhanahu wataala ya bashi, don kowa da damar sa, ko kowa da damar sa. Malamai damar su shine harcen su su fada mutane abinda Allah yake nufi, bana abinda Allah ya aiko manzanni da shi. Masu kudi suna da ainihin damar su shine su cire dukiyar su, su bayar a taimakawa addinin Allah. Wannan shine babban aikin su. Shuwagabanni waɗanda Allah ya mika makokoran mulki a hannunsu, dole su ba za su yi aiki da ƙarfin kujerunsu, wato su tabbatar da cewa wato addinin Allah ba ƙaskanta shi ba, ba a tozarta shi ba, ba ainihin yi masa karan tsaye ba. To insha Allah in ku suka yaka, Allah zai taimake su, kuma zai ainihin tabbatar da digarigansu. Allah ka taimake mu ka tabbatar da digarigan mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya ce to wannan fa shine sakamakon masu zuwa jihadi domin tabbatar da kalmar Allah. Sai kuma kafirai, Allah ya ce walladina kafaru, amma wanda suka yi kafirci, ma'ana basu ainihin imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka kafirce wa Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce fata'an lahum, kai walaqanci da tozarci ya tabbata a kansu. Kaji su kuma irin albishi din da ake musu. Sannan wa adalla amalahum, kuma aikin su ya baci, aikin su ya baci. Duk wani aiki da za su yi Allah subhanahu wataala da zai karba ba, saboda babu inda za a sa kai aiki din, ma'ana babu inda za a sa aikin nasu. Dama shi imani, malamai suna faɗan su shine suna ba misalin nan duniya kaman dan makaranta ne da ya samu admission. Idan ka samu admission a jami'a ko a kowace irin ma makaranta aka baka admission, don Allah ya yarda ranan da ake bada certificate zaka samu certificate ɗinka, saboda an riga da an baka admission, an baka izini, duk abin da zaka yi karkashin wannan admission din zaka yi tunda an riga da an baka dama. Ranan da ka gama makaranta an san da shigowarka, to za a baka sakamakon gamawa. Amma misali sai ka zama kana son karatu, kaga makarantar mu na Barak na lokacin nan kawai kaca, to karatu ka ai ko ma na son karatu, sai ka gunzuma ka dinka yi nafin kai ta shiga aji, amma ba a baka admission ba. Da Allah, ranan da aka zo ake yaye dalibai za a ba su jaraba, kai za a baka taka? Haba wanda zai baka taka, da ba wanda ya san da kai, ba a san da kai ma dama. To haka yana nan kamar appointment ne a gun aikin gwamnati. Idan ka ga ma'aikatan gwamnati ana aiki, kace ah aikin gwamnati ai mayan kasa ne, bari mu je mu taya gwamnati aiki. Kai ta zuwa tun karfe 8 har karfe 4 ana ta aiki da kai, amma kuma baka da appointment later. Da Allah, karshen wata zaka ji alat, sai dai alam. In ka sa alam ka ji alam, amma ba za ka ji alam ba. Me yasa? Saboda bai san da kai ba. To haka imani yake, kafiri duk irin abin da zai yi na kyautatawa da dadadawa, Allah subhanahu wataala yace aikin rushashe ne. Daka walladina kafaru, waɗanda suka yi kafirci, Allah yace fata'an lahum, kai tozarci da walakanci da ainihin mummunan yanayi ya tabbata a kansu. Wa adalla a'malahum, kuma Allah subhanahu wataala ya bata aikin su. Kaman tambayar Allah akai, Allah to ya akai ka bata aikin su, dai ka ce daman kafirai ne, amma Allah sai ya faɗi dalili. Na'am.
Zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum.
Allah yace zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Hakan ya faru ne saboda annahum karihu ma anzala Allah, wato sun tsana, sun nuna tsana da kiyayya ga abinda Allah subhanahu wataala ya saukar na alqur'ani mai girma, da ainihin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ma'ana da Allah ya ba wannan alqur'ani mai girma, shi yasa Allah subhanahu wataala ya dauki wannan mummunan mataki a kansu. Fa ahbaba a'malahum, Allah sai ya bata aikin su, saboda daman sharadi ne dole sai kai imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan imani yayyu to wayannan mutane ba sa son Allah ba sa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa son alqur'ani mai girma da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama da haka Allah ya ce na bata aikin su kuma wannan bata aiki shi ya jawo suka zama ma'ana suna cikin tozarci da walakanci Allah ka kiyaye mu na'am
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها
الله سبحانه وتعالى سيقار باب متان مكة مدينة دلوكو غافر الدنيا مثالي نا عينهم واتو غرغدي Allah ya ce wai afalam yasiru fil awdi fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim wa lil kafirin amsaluha to su suna ta kafirci ya kamata kafircin sun nan a ce wato sun yi wani irin gwaji su gane cewa akwai wanda ya taba kafirci ya tsira a gun Allah tunda ba wanda ya taba kafirci ya tsira a gun Allah to fa su ba yadda za su yi kafircin nan su tsira daka Allah subhanahu wataala bai zai basu ba zai dauki mataki akan su Allah ya ce afalam yasiru fil ardi shin basu tafiya bane a bayan kasa fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim suga irin makoma da Allah subhanahu wataala ya tana dawa wato wadanda suka ainihin kasance gabannin su na al'ummatai Allah ya ce dammara Allahu alaihim Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ruguza su ya rusa su gaba daya babu wata al'umma da tai kafirci Allah subhanahu wataala ya batta Allah yake kuma walil kafirin amsaluha wato dukkan sauran kafirai ma kuma suna da irin misalin wannan abin da Allah ya wa sauran kafiran baya an ce wannan kafiran baya sune mutanen annabi Hudu da mutanen annabi Salihu mana adawa kenan mutanen annabi Hudu da ainihin Samudawa mutanen annabi Salihu da ainihin mutanen annabi Lutu alaihi salam wanda su suran su kenan kaumul ludin haka ake gaya musu sunan su kenan duka Allah subhanahu wataala ya halaka su shi yasa ma a cikin suratul safati Allah yana cewa shuka furan makka ay wa innakum latamurruna alaihim musbihin ay kuna wuce garuruwan su da sassafe kai wa bil layl da dare ma yankun dawo kafin ku shigo garin makka kuna wuce garuruwan su har yanzu garuruwan adawa suna nan garuruwan samudawan nan suna nan qaumul ludin inda aka halaka mutanen annabi ludu dead sea kenan mana wannan macicin kogin har yanzu yana nan kuna ganin sa in kana da kudin da zaka je kaka ga wannan kogin yana nan zaka su kafirai ka ko kafirai ku sani cewa lalle ba wanda ya taba yin kafirci ya kuma samu nasara akan wannan kafircin damarallahu alaihim Allah madaukakin sarki ya ainihin nike su ga baki daya kuma walil kafirin amsaluha kuma dukkan wanda yayin kafirci Allah ya ce irin sa za mu ainihin yi masa dan haka yanzu dabara ta rige ga mai shiga rijiya kenan duk hanyar da yaga zai bi to sai ya bi saboda Allah ya riga da ya gama hukuncin sa na'am zalika bi annallahu
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
الله سبحانه وتعالى يتي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم دليل ان ديسا نتي نا عذبتا دكا مولان دسكي كافرشي أبا كما دكا وان دسكي كافرشي ننجا بما أبن دغم مسكي ننجي مولان يدن يون إمبايا Allah yake zalika bi anna Allah maula alladhina amanu saboda shi Allah madaukakin sarki majibinci ne na wadanda suka yi imani yana tare ne da wadanda suka yi imani wa annal kafirin la maula lahum taka su ku kafirai ba su da majibincin al'amarin su daka Allah yana taimakon mu'minai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina Allah yana ta mun dora kan mu dole zamu taimaki mu'minai taimakon Allah yana tare da mu'minai dan haka shi yasa Allah subhanahu wataala yayi nin halaka kafirai su kafirai ba su da iyayen gida kenan ubangidan su shedan ne shi ma ko bai zai iya kansa komai ba dan haka su kuma mu'minai Allah subhanahu wataala shine majibincin al'amarin su shine yake taimakon su shine kuma yake tsaya musu a cikin lamuran su نعم
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
نعم
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
الله سبحانه وتعالى أترشي سيفة مكوما قوة نيريد تكي نوين نمبنغروري قدابي ودع كتا مغانا ناوان نيكي تبتا دشوى للي الله مولى الذين آمنوا الله يتبتا شيني مذيب انشم مؤمني كما Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa lalle wa'innan kafirai ba su da bajibinci. Allah ya ce inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati. Lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai zai shigar da su jannatin aljannatai wanda al-anharu qaramu tajri min tahtiha suke gudana karkashin su a ranar tashin alkiyama. Kaji su makomarsu wani gida ne mai dadi wani gida ne wanda ba yunwa a ciki ma'ana balle kuma kishirwa don an riga da an yi maganan an gama da yunwa da kishirwa a cikin wannan gida din Allah ya ce jannatin ne gida ne ma'ana wanda Allah subhanahu wataala ya tanadi wato ƴaƴan marmari a cikin sa kullu da an ce jannatin bangaren da aka shuka kayan marmari wannan ba sai an ce maka akwai dakunan kwana a gidan ba ai duk wanda kaga yayi gidansa har ya samu ne bangaren da ya shuka kayan marmari ka sai ya fi ɗarfin dakunan kwana ne ai eh amma dan filin ka 50 by 50 na zaka ce ya ciki zaka yanke wani dan lambu wannan zaka samu damar yin lambu kaiwa kai kace ba irin ka kake lissafin lambu ba da haka akwai abin da ba da an fade shi to an yi riga da an kisar da sauran cewa gidaje ne kafta kafta wanda a cikin su hada lambu lambu na kayan marmari bayan lambu na kayan marmari idan aka ci za a ce to ai kila kishirwa zai dai mutane ko Allah ya ce to bayan an ci an sha kuma bayan an ci wannan ƴaƴan itace sannan kuma ga ƙoramu wanda a cikin wannan sura zamu ji ita ce surar da ta yi bayanin waɗannan ƙoramu duka duk inda ka ji Allah ya yi maganar aljanna ya ce aljannatai zai ce akwai ƙoramu amma babu wata sura alqur'ani da ta yi bayanin waɗannan ƙoramu kamar ita wannan surar Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka Allah ya ce ya tanada musu wato gonannaki wanda suke dauki da kayan abinci kala-kala daban-daban iya abin da rayukan su suke so sannan kuma ga ainihin ƙoramu guda hudun nan da zamu ji anan gaba na ruwa da na nono da na giya da na ainihin zuma gabaki daya wannan shine ainihin karramawa da Allah subhanahu wataala ya tanadawa su waɗanda suka yi imani waɗanda ya zama majibincin su maulan lahum amma wallazina kafaru Allah ya ce wanda suka yi kafirci kuma waɗanda ba su da mataimaki din nan Allah ya ce ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am ya tamatta'una suna jin dadi ne a nan duniya wa ya'kuluna suna ci suna sha kama ta'kulul an'am kamar yadda dabbobi suke ci suke sha ma'ana su suna nan ne kamar dabbobi Allah ya ce kuma makomarsu fannaru maswallahum wutan jahannama ita ce makomarsu Allah ka kiyaye kaga wannan makoma bai yi dadi ba Allah ya gaya mana koda an ga suna jin dadi to jin dadin su iya duniya ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita wato duniya kurkuku ne ga mu'mini kuma aljanna ce ga kafiri duk yadda mu'mini ya kai ga jin dadi a duniya to a kurkuku yake duk yadda kafiri ya kai ga shan wahala a duniya to wallahi aljanna yake wannan ya faru da daya babban malamin hadisin nan Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafiz ya fito cikin kayan ado ga doki ne da ya sha kayan ado yana tafiya sai wani bayahude ya ganshi wannan bayahude sai ya ce masa ban Allah tsaya mana Ibn Hajar ka tsaya ina da tambaya ce me tambayar ka yace tambayar ita ce wato manzanku sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duniya kurkuku ne gare ku ko mu'minai mu kuma kafirai aljanna ce gare mu amma yanzu ni gani nan talaka ba ni da sitiran sawa ba ni da kuɗi ba ni da abun hawa ina tafiya a ƙasa cikin rana kai kuma ga kanan wato mai dukiya mai kudi ga ilimi ga jin dadi kana kan abun hawa da rufin asirin rayuwa da yadda ya kamata yanzu kenan idan aka auna wayannan rayuwar tamu ni da kai wai yanzu ni da nake halan nan ni ne nake aljanna kai da kake jin dadin da kuma kai ne kake wuta me gaskiyar wannan magana Ibn Hajar al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace kwarai kuwa wannan magana haka take tabbas duk irin dadin da kaga nake ciki a duniya idan aka kwatanta da wato dadin da Allah ya tanada mini a lakira to na duniyan nan kama a kurkuku nake kai kuma duk irin wahalan da kake sha a duniya idan aka kwatanta da wato wahalar da zaka tinkara a lahira to wallahi aljanna kashi saboda wahalar duniya ko ta kare ta barka ko ka kare ka batta amma lahira zaka je ka shiga wahala ce da babu ranan karewarta Allah ka kiyaye mu Allah kara mana imani kullun dai Allah yana ta dora mana imanin nan da kafirci akan faifai domin mu'mine su kara imani su kara jajircewa su kara godewa Allah su kara riƙe abin da suka samu su kuma wadanda ba musulmi ba su kuma lallai su fadaka har yanzu sakon Allah yana iso su kuma duk wanda yake da rayuwa to lallai har yanzu yana da damar da zai iya gyara wato aikin sa ya tuba ya fadi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wace za ta ainihin kubutar da shi daga azabar Allah ranar tashin alkiyama na'am
wa ka'ayyin min قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
wannan aya ita ce ayar da kamar da muka faɗa farkon wannan sura ake da sabani cewa aya ce ta Makka ko aya ce ta Madina saboda ita wannan aya ta sauka ne in between ma'ana tsakanin Makka da Madina ta sauka dama ana kiran aya ta Madina ne idan ta sauka bayan hijira ita kuma aya ta Makka ana kiranta Makkiya ne idan ta sauka kafin hijira to lallai malaman tafsiri dai da yawa sun firin jaya da cewa ita wannan aya wato ta sauka ne bayan hijira Ibn Abbas ya ruwaito hadisi yake cewa lamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tilqa al-ghar yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baro gidansa ya je gharu saurin lokacin hijirai kwana uku din nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito daga kogo da shi da sayyidina Abubakar bayan kwana uku za su kama hanyar Madina a wannan lokaci manzo Allah zai ba wa garin Makka baya kenan manzo Allah nazara ila Makka annabi ya dubi Makka fa qala sai yace anti ahabbu biladillahi ilayya wannan garin Makka mahaifata kece mafi soyuwan garuruwan Allah a guna gaba daya duk garuruwan duniyan nan ba garin da nake so in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman ke wannan gari na Makka walaula anna halaki akhrajuni minki lam akhruj mink wallahi da ba dun mutanenki sun kore ni daga cikinki ba da babu abin da zai sa in fita daga cikin wannan gari na Makka a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na bar wannan gari na Makka garin da yafi soyuwa a gare ni zuwa garin da kuma yafi soyuwa a wurin Allah shine Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ya sauko da wannan aya yana gargadan mutanen Makka kan wannan rashin kirki da suka yi da cewa kuma fa ba wai sun fi karfin Allah bane Allah ya ce wa kayyin min qaryatin dayawa akwai alkaryu hi ashaddu quwwatan wanda sun fi tsananin karfi min qaryatika allati akhrajatka halaknahum min qaryatika ashaddu quwwatan min qaryatika wato su suka fi karfi daga wannan garin naka na Makka allati akhrajatka wannan kauye da aka yi nin fitar da kai daga cikin ta ma'ana garin Makka Allah ya ce halaknahum mun riga da mun halaka su fala nasira lahum kuma ba su samu ni mai taimako ba Allah subhanahu wataala ya tabbatarwa wato mutanen Makka cewa ya ga abin da ya faru wannan koran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi ba sun gagari Allah bane da yawa akwai alƙaryawun da suka fi wannan gari na Makka da suka kore ka ƙarfi amma yace ahlaknahum mun halaka su fala nasira lahum babu ne wanda yazo ya taimake su Allah subhanahu wataala mu ka mai taimake mu Allah ya taimake mu ya tsaya mana insha Allah ta'ala za mu tsaya nan muna da minti kusan 15 ko da ya rage mana insha Allah ta'ala kuma muna da manya-manyan baki jagorori da Allah subhanahu wataala ya kawo mana su a cikin wannan majlisi mai albarka wanda muna jinjina musu a koda yaushe suna rike mana da wannan zumunci da wannan alkhairi duk lokacin da wannan wata ta yi to ba su mantawa da mu wurin kawo mana ziyara Allah saka musu da alkhairi muna tare da kungiyar makarantun Islamiyya na jihar Gombe gabaki daya karkashin jagorancin babanmu Alhaji Muhammadu Nuhu wanda tun muna yara yan kankana kaman haka suke tsaye cikin wannan sha'ani na addini suke kai tun gashin su yana baki har gashin ya dawo fari Allah ya saka musu da alkhairi ya zo da babbar tawaga wanda ga babban malamin mu limamin masallacin mu na ceceniya Malam Ishaqa ga kuma babban sakataren gudanarwa Malam Jafar Damanda ga kuma dan uwa masoyi Alhaji Kawu Sarki Shanu wanda shi dan jarida ne kuma dan uwa da ake gugurmaya da shi cikin wayannan harkoki na addini ga malamin Malam Shau da dai sauran tawaga duka da suka zo da ita Allah ya saka musu da alkhairi mun ji dadin wannan ziyara ba za mu cika su da maganganu ba mun ji dadin wannan ziyara ko muna tare da irin wayannan abubuwa da suke tafe da shi da haka za mu saurara mu ji irin sakon da suka zo mana da shi wanda za su isar mana cikin wayannan lokuta da suka dan rage mana Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya kara mana zumunci Allah ya taimaki wannan kungiya ta makarantun Islamiyya Allah subhanahu wataala ya ainihin sa makarantun mu na Islamiyya su gaba da rayuwa albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin jahilci ya kawo cikin wannan al'umma karoku wallahi ban san wace fara magana
bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim a gurguje jama'a assalamu alaikum muna miƙa matakar godiya gare ku ga wannan zawiya a wannan masallaci ne da wannan shehu malami yake gudanar da tafsiri a ciki muna miƙa godiyarmu Allah ya saka da alkhairi mun rubuto takarda akan za mu kawo ziyara kuma haka buga aka yarda an ce an yarda za mu iya kawowa to alhamdulillah mun gode mun gamu yau a wannan zawiya wadda ba rama yau haka mun kawo irin wannan ziyara alhamdulillah da farko shirye wayannan maluma da suke gudanar da wannan harka farko muna gabatar da addu'ar mu a gare su Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara ni san kwana Allah ya kara musu fatahi Allah ya tsaya musu cikin lamarinsu yadda suka tsaya cikin ilmantarwa rayuwar ta tafi take ta tafiya a haka to wannan ba karamin ni'ima bane Allah ya kara musu ni'ima Allah ya kara musu basira da fahimta da jagoranci alhurma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake tare da mu kusan kaman kalmomi guda uku ko abubuwa guda uku zan iya faɗa a kai na farko dai za mu so su malaman su ringa a cikin wa'adojin da suke saboda jin daɗin yadda suke yin da muke so mu ƙara ƙarfafa musu gwiwa su san mun sani suna yi jan hankalin matasa mahankalin matasa matasa a nemi ilimi gaskiya a tashi a nemi ilimi a daga wannan karni ma muku a wannan watan ma yana nuna mana wani abu a zuwa gaba ma dukka kamar mu da manzon Allah din wa'ansu kokari wai suke su dakushe mana soyayyar a cikin zukatan mu wannan jahiltin yayi nisa da yawa ilimi ne zai warware shi a nemi ilimi shi zai yi maganin wannan ba fada da takwabi ba fada da wani zage-zage babu wannan mu a kungiyar malaman makarantun Islamiyya wannan kasancewar wannan abun da ya fito na wayannan malami da yake wancan garin to mun dukufa akan addu'a mun watsa addu'a a makarantun mu Allah ya watsa aniyarsa yayin yadda yake sawa manzo Allah shi kuma Allah ya dora masa kiyayya a kansa wannan lamari ba karami bane malamai kuna da aiki a gaban ku mu kuma za mu shiga makarantun mu duka mu jawo hankali duk irin wayannan abubuwa abu na biyu shine kira ga iyayen yara malamai ku taimaka mana da fadawa iyayen yara da fasa yara makaranta a kai su islamiya shine matakin farko shine matakin farko islamiyan duk wanda ya fara daga kan islamiya ba wai muna magana akan ko a bar sauran ayi wannan ba a matakin farko ya zama islamiyan in ka dora a nabokon kuma nabokon sai ya tafi gaba ɗaya sai su tafi amma in ka bar islamiyan daga matakin farko ka shiga bokon ma ina ga ba za ka yi nisa ba a cikin sa islamiyan nan ba karamin ni'ima bane abu na gaba shine kamar yadda na fara faɗan matasa muna jin hankalin su da akwai wasu abubuwa wadda muke samun matsaloli a lokacin maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa yanzu haka mun tauda dan takarda kaɗan wanda muka dan yi rubutu a kai za mu biyo malam wadda ba wai lalle sai a yanzu ba a kowane lokaci zai inda suka samu kansu a cikin fadakarwa to muna son su runga ta mana waɗannan abubuwa daga cikin abinda muke kyamarsa a ranar lokacin fitan mu jerin gwano wato ma'ana ranar 12 ga watan Rabi'awal mun san suyar manzo Allah ne take fitowa da kowa a wannan lokacin annabi na kowa ne kowa nasa ne da karami da mai tsafta da su sauran su to amma kasancewar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsafta ne mai kanshi ne kyakkyawa ne da sauran dai maluma dai su za su faɗa muku sauran to muke so wannan siffar ta manzo Allah haka muke so kowa ya tamfatu da wannan siffar ya ringa fitowa a wannan ranar mun yi amfani da wannan dama ne saboda mu zo lokacin da muke gani duk matasa suke tare da ku malamai su ko malaman mu karfa masu gwiwa akan abin da muke bukata wanda duk inda suka samu kansu a ci gaba da fadakarwa mun san dai suna yi Allah ya saka musu da alkhairi dan su a gunsu muke jin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zauna tare da su suna fadan yabon annabi kamar sun yi zamani da shi ne to wannan kokari ne irin nasu da ladubba da suka baiwa maluman su suka samu wannan karamci to Allah ya kara musu fatahi Allah ya kara musu jagoranci kuma dan yi godiya ga wannan zawiya musamman fatanmu Allah ya ji kan Alhaji Sa'adu Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa kurakuransa ma'ana yana da ɗaya daga cikin wanda mun ya karfafa mana gwiwa a wannan kungiya tun muna Bauchi State yana shugaban Fitianul Islam Gombe local government tun muna Bauchi State Alhaji Sa'adu Allah ya ji kansa da rahama yana ɗaya daga cikin wanda ya karfafa mana gwiwa wanda mun tashi bukatar neman taimako baya wasa zai taimaka mana a cikin tafiyar mu kuma har izuwa yanzu mun san al'amarin sai yana gudana tunda shi wanda yayi taimako a fuskar addini tunda mu bai mu yanke ba har yanzu abin namu bai yanke ba saboda haka har yanzu yana daga cikin abin da ladan da muke samu yana ɗaya daga cikin abin da shi ma zai samu nasa to Allah ya ji kansa da rahama Allah ya yafe masa kurakuransa da dan takaitaccen wannan bayani zan takaita malam muna muku fatan alkhairi muna muku addu'an alkhairi Allah kara muku jagoranci Allah kara muku basira da fahimta alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya kawo mana wannan babbar tawaga kuma suka kawo mana wannan ziyara a cikin wannan wata mai albarka cikin wannan zama mai albarka kuma insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba in Allah ya yarda za mu ci gaba da fadakar da matasa kan muhimmancin wato ladabi ga janabi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kyautata wato sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da girmama sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'amarin manzon Allah ba al'amari ne na wasa ba da haka bai kamata a sa wasa a cikin sa ba al'amari ne na ibada al'amari ne na ibada da ake neman yaddar Allah da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama a ciki to idan aka ce wasa ya shigo ciki kuma to sai kaga lamarin ya lalace sannan kuma muna ƙara amfani da wannan dama mu ƙara ga al'umma cewa mu ƙara addu'a wato yanayin da muke ciki na yadda al'amura din suke tafiya musamman tarbiyyar matasa tana buƙatar addu'a bayan fadakarwa ma muna buƙatar addu'a sosai iyaye a ƙara kokari wurin addu'a ma yaran nan Allah subhanahu wataala ya shiryar da su
ya daura su akan abin da yake so ya yadda da shi sannan kuma iyaye muna ƙara kira gare su a ƙara sa ido akan abin da ya shafi sha'anin yara lallai wannan nauyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya daura mana gaba daya Allah ya saka wannan tawaga da alkhairi hakika dadi mu bai zai misaltu ba da irin wannan ziyara da suka kawo mana da kuma wannan tunatarwa na aiki da yake gaban mu da su gabaki daya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon saukewa Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya mu yi shi lafiya mu gaba lafiya Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallama mu kayan annabi ne na annabi ne muna neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama kuma muna son taimakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda mu annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin mu wato babu wanda ya kai shi cikin halittar Allah gabaki daya abinda muka sani na annabi sallallahu alaihi wasallama shine da'mad da'atun nasara fi nabihimu wa kum bima shi ta madhan fihi wahtakimi cewa in dai baka ce masa Allah ko dan Allah ba to annabi sallallahu alaihi wasallama idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi fa qul fihi ma qad shi ta la taqtashi al-kufra in dai kace bawan Allah ne kuma shugaban bayin Allah gabaki daya to duk abinda zaka danganta masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce nan ma Allah ka bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yadda dan uwa yi magana in Allah ya yarda muka samu lokaci za a ci gaba da wayar da kai akan dukkan al'amura ma na addini din gabaki daya kullun dai kamar yadda muke fada matasa mu dage kowa ya nemi gidansu idan ka zauna kan layi baka da gidanku to fa masu sace mutane za su zo su sace ka in an sace ka kowa ka san ina za a kai ka ba dan haka dole ka nemi gidanku musamman kan matsaloli na addini mun saba duk shekara in an zo irin wannan yanayi da muke tsammanin kanmu akai ma'ana na sallar Idi ya hadu da sallar Juma'a zaka ji ana ta kawo fatawoyi to anan kowa yana da gidansu dan haka idan gidanku lafiya lau bana tunanin zaka tafi gidan makauta wanda yake a rushe ba rufi sannan kuma ga ainihin duk dai abin da ake tsoro na cutarwa yana cikin wannan gidan kuma ka ce wai zaka bar gida mai aminci ka koma gidan da bai da aminci bana tunanin kai abin da yake na hankali Allah ya yarda za mu yi magana kan irin wannan matsaloli na addini mu fahimtar da al'umma yadda zahirin al'amarin yake wanda kullun haka daman addinin ya fara yana bako ana ya kasa ana hantaran sa haka kuma zai koma yana bako ana ya kasa ana hantaran sa amma dai mu dage mu rike hantaran mai hantara ba zai samu bari ba sannan kin mai ki bai zai samu bari ba saboda mun san don Allah muke Allah ya taimake mu Allah ya tsaya mana insha Allah ta'ala kuma zan roki malai malai su haka sai rufe mana wannan zama na yau da addu'a akarba ku wallahi
karanta fatiha da salatul fati Allah ya gara annabi tsira
amin
Allah ba mu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ba mu albarkacin wannan wata na Ramadan da wannan kwanaki goma na ƙarshe da muke cikin sa Allah ya sa mu ga ainihin lokacin sallah lafiya ƙara
amin
Allah ya karɓa mana addu'o'in mu da ibadar mu Allah ya sa mu yi sallah lafiya duka harkan da muke ciki da halin da muke ciki a ƙasar nan ya fara sanyi Allah ya dade sanyin sa inna rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa rahmatullahi rabbil alamin al-fatiha